الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مودة ساكي سادوا لجونا وانا ينبتشي متارن البركة نرانا الحميد وان دي داتي دا تايا غوطا صفر شكرا دبو دا داريبو دا أربعين دا بركوي باين هجر دا أربعين دا تفر باين هجر المنبو صلى الله عليه وسلم دا مكة زوى مدينة كما إذاكي رانا تبو مشاشدة ga watan bakwai shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Zanfo Plaza wanda yake unguwar Zanfo a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah Jalla wa Ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. A darasin da ya gabata, idan ƴan uwa suna biye da mu, mun tsaya ne ƙarshen aya ta 29. Yau kuma Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 30 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Fussilat. Fadin Allah ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Kafin haka, wannan majalisi yana marantar ɗaya daga cikin ƴan uwanmu, yayyenmu, kuma malaminmu Sheikh Malam Yusuf Muhammad Dan Amu. Wannan suna na Malam Muhammad Dan Amu wanda yake jihar Kano ya san sanannen suna ne, sunan daya sunan marigayi Malam Dan Amu wanda tsohon limami ne a masallacin fadar mai martaba sarkin Kano. Malam Yusuf ya kawo mana ziyara tun daga jihar Sokoto. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi ladan wannan ziyara, kuma Ubangiji ta'ala ya sanya ta a cikin mizani na kyawawan ayyuka. Za mu taɓa abinda ya sauwaƙa na karatu. Daga baya, insha Allah, a ƙarshen darasi zan nemi yayana Malam Yusuf ya gaisa da mutane. Allah yarda. Allah ta'ala ya ce ni,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
ودن آية بايك وفنجد تعالى آية جتك باتا ياغم ينبياني أكام إرن قبوبا ديتان در وكاثري دوكما إرن ممونا المقوم السو da irin yanda wa yake mana surutu ne a bana, da irin yanda za su ringa tattaunawa a wutar jahannama wanda a ƙarshe ne za su zamanto tababbu. To daga nan ne sai Ubangiji ta'ala ya faɗi halaye na mummunai da kuma irin abin da Allah ta'ala ya tanadar musu na ni'ima. Kafin ya faɗi sakamakonsu, sai da ya ba da labari a kan irin gwagwarmayar da suka yi da ayyukan da suka aikata, suka jure ma wannan aiki ɗin har izuwa mutuwarsu. Allah ta'ala ya ce, innal ladhina qalu rabbuna Allah, lallai ka ga waɗannan da suka ce Allah shi ne Ubangijinmu. Thumma istaqamu, sannan suka tsaya can akan wannan aƙida ta yadda da cewa Allah shi kaɗai suke bautawa ba tare da wani ba. تتنزل عليهم الملائكة تولي ملائكة ذات فصفو غريسو ألا تخافوا ولا تحزنوا ذات شيء دسو كدوكي جزورو كما كدوكي بيكين شكي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومن أبوك بشارة ولن الجنة دا دا ما كن كسن شيء أمك القور انت الله تعالى شيء إن الذين قالوا ربنا الله lallai kaga wadanda suka ce Allah shine mahaliccin mu haka Allah ta'ala ya fada a nan wajen wato sun fada cewa Allah shi kadai shi suke bautawa babu abin bauta bisa ga cancanta ce shi fadin baki kadai baya wadatarwa asalin kalmar imani ka fade ta da baki kadai ba ita take wadatarwa ba imani ya hadar da bangarori guda uku kafin ya tabbata ga dan adam bangare na farko shine i'tiqadun fil qalb har a cikin ranka da zuciyarka ya zamanto wannan shine aqidarka kuma akan ta kake ba wai ka ringa fada akan harshenka ba amma a cikin zuciyarka babu wannan munafinci kenan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna illa kadhiba Allah ta'ala ce idan kun ji munafikai suna cewa rabbunallah Allah shine ubangijinmu to sun fada haka ne bi afwahihim akan harshen su kadai ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatansu in yaquluna illa kadhiba ba wani abu suke fada ba face ƙarya haka a cikin suratul baqara Allah ya ce wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane akwai wanda zai bude baki kawai ya ce amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi ibadi da Allah ko mun yi imani da ranar lahira wannan fadin baki ne kadai Allah ya ce wa ma hum bimu'minin su ba masu imani bane saboda me saboda ba su kudirce hakan a cikin zuciyarsu ba haka yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaga wannan yake nuna fadin baki kadai baya wadatarwa har sai an samu asalin kalmar a cikin zuciya kamar yadda Allah ta'ala yake fada ayoyin da ke cikin suratul ibrahim alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama dole sai ta samu asali a cikin zuciya tabbatacciya a cikin zuciya wa faruha fis sama sannan kuma a garar santa a sama ma'ana a ga ayyukan dan adam da maganganunsa suna gaskata abin nan da ya faɗa akan harshensa ya kudurce a cikin zuciyarsa wannan shine ma'anar innal ladina qalu rabbunallah sannan Allah ta'ala ya ce summa taqamu sannan suka tsaya kyam akan me shine wasu daga cikin malamai suka ce ai alal tauhidi walam yaltafitu ila ghayrillah ila ilahin ghayrillah suka tsaya kyam akan tauhidi kadaita Allah shi kadai da bauta ba su karkata zuwa ga wani abun bauta ba in ba Allah ba wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suka fassara kalmar istiqama da cewa ita ce ikhlasul amali lillah ma'ana suka tsarkake aikin su dan Allah duk abinda za su yi suna yin shi ne dan Allah ba tare da riya ba Abdullah ibn Zaid da Qatada ibn Abi Ja'ama suka ce abinda Allah yake nufi da summa taqamu ay summa taqamu ala ta'atillah sannan suka tsaya kyam akan bautar Allah ba ta sakaci da ibada Imam Hassan al-Basri Allah ya kansa da rahama yace istaqamu ala amrillah suka tsaya tsam akan umarnin Allah fa'amilu bi ta'atihi suka ringa aiki da da'a ga ubangiji mai girma daukaka wajtanahu ma'siyatahu suka ringa nisantar abinda Allah ta'ala ya hana da saban Allah Mujahid ibn Jabal da Ikrima suka ce abinda yake nufi da summa taqamu ay istaqamu ala shahadati Allah ilaha illa Allah hatta matu suka tsaya kan akan shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah hatta matu har mutuwa ta same su akan haka Imam Thawri Allah ji kansa da rahama shine Sufyan al-Thawri yake cewa amilu ala wifaqi ma qalu sune irin mutanen da suke aiki da ya dace da abin da suke fada ma'ana aikin su da maganganun su iri ɗaya ne sabanin masu saban Allah da munafikai zaka ga aikin su ya bambanta da maganganun su shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa za ku ringa fadar abin da ba shi kuke aikata ba kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun ai babban laifi ne a wajen Allah mutum ya ringa fadar abu kuma ba aikata yake ba yana wato ainihin umarnin mutane da su kiyaye addini shi yana wasa da addini yana umarnin mutane da su yayi saban Allah shi kuma yana sabawa Allah shi yasa Allah ta'ala ya zargi Yahudawa da irin wannan mummunar dabi'a ata'muruna an-nasa bil-birri wa tanfauna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu fa ringa umartar mutane da su ringa bautawa Allah amma kuma watan sauna an fusa kun kubar kanku cikin saban Allah afala ta'qilun wannan wani irin rashin hankali ne a ce kai ka ce mutun ya aiki ka shiga aljanna kai kuma ka rukunkumi aikin shiga wuta kaga wannan ayi akwai rashin hankali a ciki to shi sa Allah ta'ala ce afala ta'qilun dan me yasa ba za ku hankalta ba ya zamanto maganganunku da ayyukanku su zamanto iri daya hadisi yazo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahma daga wayar Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadhihi al-aya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta mana wannan aya innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fa qala fi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kad qalaha nasun thumma kafara aktharuhum wannan kalma ce da take da saukin fada mutane da yawa sun fade ta amma da yawan su sun kafirce mata mana sai kaga mutum kai azo yace nayi imani amma kuma ayyukansa sun saba ma ayyukan imani faman qalaha hatta yamutu duk wanda ya fade ta ya tsaya akan ta kyam bai saba wa Allah ba faqad istaqama alaiha to shine wanda Allah yake nufi da sun mastaqamu wato faqad istaqama alaiha wannan yake nuna lallai ya tsaya akan ta abinda dai ake nufi da al-istiqama shine dan adam ya tsaya kyam cikin biyayyar Allah kada ya yadda ya saba wa ubangiji mai girma daukaka to kuma kaga wannan ba karamin al'amari bane ba a ce dan adam ko da yaushe yana cikin bautar Allah ko da yaushe yana gujewa saban Allah wannan ba karamin al'amari bane ba dauyi ne mai girma ta ba kowa yake iya sauke shi ba shi yasa wata rana sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallama da asuba yayi furfura wanda da daddare an yi sallar isha lafiya kalau annabi ya shiga gida ba furfura ko dai a kansa amma da asuba yana fitowa sai muka ga furfura ta fito masa akan gemunsa sai sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yake cewa ya rasulullahi qad shibta ya ma'aikin Allah ya akai naga kai furfura jiya ba furfura yanzu kuma kai furfura domin ita furfura wani haka kurin take fito masa akwai ta baiwa akwai kuma ta kujiba kujibar duniya faɗi tashin yau da gobe baka ankara ba sai ka gafurfure akwai kuma ta razani da furgici da tsoro yanzu nan idan wani abu ya tsoratar da kai sai ka gafurfure to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shayyabatni hudun wa aqwatuha ayat dake cikin suratul hud ita ce ta sa na furfura da wasu wasu surorin da suka ambaci umarninta kamar ayat dake cikin suratul hud shine umarnin da Allah ta'ala ya bashi fastaqim kama umirta ka tsaya kyam irin yanda aka umarce ka kaga wannan ba karamin taklifi bane ba manufar ka tsaya kyam shine duk abin da Allah ya umarce ka ka aikata shi manufar ka tsaya kyam shine duk abin da Allah ya hana ka kakka kuskura ka samu a record ɗinka ka taɓa sabawa Allah akwai wanda zai yi wannan kaga akwai tashin hankali ke ta ne gona annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan umarni ɗin sai da ya tsoratar da shi har ya yi furfura hadisi ya zo a cikin musnad da imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da rahma daga bayan abdullahi ibn sufyan al-Thaqafi ya rawaice shi daga wajen mahaifinsa Sufyan al-Thaqafi yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah murni fil islami la as'alu anhu ahadan ba'daka ba ni wani umarni da zan je in rike a cikin musulunci ta yanda ya ishe ni in bauta wa Allah in shiga aljanna la as'alu anhu ahadan ba'daka wanda bazan tambayi kowa akan sa ba bayan kai qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kul amantu billah kace na yi imani da Allah sun mattaqin sannan ka tsaya kyam qala sai mutumin yace fa ma attaqi to ya ma'aikin Allah wannan umarni ne me ko zan kiyaye wani abu kake so in kiyaye a gabar jikina wanda zan yi kaffa kaffa da shi qala sai mai ruwaya ce fa au ma ila lisanihi sai manzo Allah yayi masa ishara zuwa ga harshen sai ce kufa alaika hada ma'ana baya ga imani da tsayuwa akan bautar Allah to akwai kuma wata fitina da take iya lalata wa mu'mini imani ta lalata masa ayyuka ita ce fitinar harshe da aka samu mutumin kirki ga sai da sallah ga azumi baya da wani record na saban Allah to amma kuma harshen sai yana lalata masa ayyukansa yana iya yin gulma yana iya yin tsugudidi yana iya yin annamimanci yana iya yin munafinci yana iya yin ƙarya Allah ta'ala ka tare mu shine ubangiji mai girma daukaka yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lalle kaga wadannan da suka ce Allah jalla wa ala shine ubangijin mu summa tatamu suka tsaya kyam tatanzalu alaihimul malaika mala'iku za su sassauko a tare da su wani lokaci ne mala'iku za su sassaukar wa dan adam to shine anan wajen malamai suka yi sabani wasu daga cikin malamai suka ce mala'iku za su sauko musu indal maut a lokacin da za su mutu a lokacin mutuwar su Allah ta'ala zai aiko mala'iku su musu wannan bishara din Allah ta khafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون haka wasu daga cikin malamai suka fada har suka kafa hujja da hadisin da yazo a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim daga riwayar al-bara wa ibnu azib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annal malaikata taqulu liruhil mu'mini lokacin da mu'mini zai rasu malaiku za su zo su ce wa ran lokacin da suka zo za su zare ransa to za su ringa masa bishara suna lallashinsa suna karfafa masa gwiwa su ce da lan ukhruji ayyatuha ruhu tayyiba yake wannan rai ta gari yake wannan daddadan rai ki fita fil jasadit tayyib daga wannan daddadan jikin da ya bauta wa Allah ba jikin da ya ci shawarma ya ci kaji ya ci basmati kadai ba a'a jikin da aka gina shi cikin bin Allah aka gina shi cikin kiyaye dokokin ubangiji mai girma dauka shine al-jasadut tayyib ba wai kace fata ta ci kudi kai ya ci kudi ba ko kuma ka je gym ka fi kowa girman kwanji ba nan ma shine al-jasadut tayyib ba a'a al-jasadut tayyib shine gangar jikin da ta tireni cikin bin Allah lokacin da wani yake can yake training da karfe kai kuma kana can kana training da kiyamul laili mun gane wannan shine za ka ce ayyatu ruhu tayyibatu fil jasadi tayyib kunti ta'murina ki sani cewa ke dinnan rai ce wacce take tsarewa ukhruji ila ruhin wa raihan ki fita ki tafi zuwa ga jin dadi zuwa ga kyakkyawar iska mai kanshi wa rabbun ghayr babban ki je zaki hade da ubangijinki mai girma daukaka wanda ba zai taba fushi da ke ba to wannan shine ma'anar tatanazzalu alaihimul malaika ai bi ma'ana inda mautihim lokacin da za su mutu kenan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a tatanazzalu alaihimul malaika ai inda khurujihim min al-qabr za su zo musu ne a lokacin da za a tashi alkiyama lokacin da za su fita daga cikin kabarin to shine ubangiji mai girma daukaka zai aiko wato ainihin mala'iku a su yi wa mutane mummunai wannan bishara din Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wasu daga cikin malamai suka ce tatanazzalu alaihim al malaika mala'iku za su zo musu ne ai fi kabrihim lokacin da aka binne mumini ya shiga cikin kabarinsa to alamar da zai gane cewa shi mumini ne mala'iku za su zo masa da lokacin da za su yi masa tambaya to za su kwantar masa da hankali su ce Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wadannan maganganu guda uku da malamai suka ambata kowannan su gabace da mala'iku suke zuwa sai wa dan adam bishara kamar yadda hadisi suka nuna in ka ce lokacin mutuwa ga hadisin bara'u dan azim nan da muka karanta in ka ce za su zo musu a cikin kabarin su ga hadisi nan da yazo a cikin sunan cikin littafin tafsiri na Ibn Abi Hatim Allah ya kansa da rahama daga ruwayar Ja'far ibn Sulaiman yace cewa najin sabit sabitul gunani kenan yana karanta suratu hamim as-sajada ita ce suratu fussilat lokacin da muka zo mabudin sura mun ci ana kiranta da suna suratu fussilat ana kuma kiranta da suna suratu hamim as-sajada suratu hamim din da akwai sujjada a cikin ta wanda zamu ga ayar da ke magana akan sujjada din shine wa min ayatihi al-layl wan nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun saboda wannan ayar shi sa aka kira ta da suna alif lam mim as-sajada mun ga da wannan yace hatta balaza indal ladina qalu rabbuna allah lokacin da yazo kan wannan aya fa waqafa sai ya tsaya fa qala sai yake cewa balagana annal abdal mu'mini hina yab'athuhu allah min qabrihi labari ya zo mana daga wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna gaya mana cewa shi bawa mu'mini idan Allah zai tashe shi daga cikin kabarinsa ya talaqahu almalakani allazani kana ma'ahu fid dunya wadannan mala'iku da suke tare da shi a duniya suke rubuta ayyukansa za su hadu da shi fa yaqula lahu sai su ce da shi la takhaf wa la tahzan kada kai bakin ciki kuma kada ka ji tsoro wa abshir bil jannati allati kunta tu'ad kuma muna maka bishara da aljannar da aka yi maka alƙawari to kaga wannan ya nuna a cikin kabari ma za a ƙara maimaita masa wannan bishara maimaituwar wannan bishara ƙara ni'ima ce zuwa ga mu'mini in lokacin mutuwarsa an masa bishara da ya shiga kabari ya je sabon wani waje da zai ji tsoro sai a zo a ƙara maimaita masa wannan bishara da an tashi kiyama ya ga girgizar kiyama inda zalzalata sa'ati shay'un azim ya ga wannan yanayi din to anan ma dan kai ya furgice ya furirice sai mala'iku su zo su ƙara masa wannan bishara haka Ibn Kathir yace aya da za ta iya daukan dukkanin waɗannan bangarori guda shine Allah ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna allah lalle kaga waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu ثم فقاموا suka tsaya kamta tanazzalu alaihim almalaiika malaiku za su sassako a gare su za su ce da su Allah ta khafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki duk wanda yake duniya wadannan abubuwa guda biyu su suke damun sa tsoro da bakin ciki in an yi maganar mutuwa zaka ga dan adam tsoro yake yi in ya tuna zai rabu da ƴaƴansa da matansa da iyalinsa da abokanansa da danginsa zaka ga me yake yi damuwa da bakin ciki to shine Allah yake wa mu'mini bishara akan cewa Allah ta khafu ku kada ku kuskura ku ji tsoro saboda me abinda ake jin tsoron za a je a tarar da shi na wahala da tashin hankali a kabari ko abinda za a tarar da shi na wahala da azaba a lahira Allah ya dauke muku shi an mutu wannan bishara kaga shikenan ba ana magana su sannan abinda kuke bakin ciki za ku rabu da shi na ƴaƴayenku da matayenku da al'ummarku da danginku to kanku damu Allah zai kular muku da zuri'arku a bayanku saboda aikin da kuka yi wa Allah wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida abu sai zakai ka gama da duniya abu sai zakai ka kare kanka daga furgicin kiyama shine falyattaqullah kawai ka kiyaye dokokin Allah duk lokacin da kake mai kiyaye dokokin Allah to duk abin da yake ba mutane tsoro ko a duniya ne kai ba zai baka tsoro ba shi sa Allah ya wasafa mu'minai da cewa la yaqafuna billahi law matala'im in dai ana maganar Allah ba sa jin tsoron komai hakan aka zo ana maganar duniya kaji wani yana shirya kansa duniya ai sai nayi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza shi kuma matashin ustaz wanda yake da imani ya gino ai za ka kawai da kida kai yake rayuwar dan ya san komai ba annin sa yake ba annin Allah yake ila ba ta mun gane wannan ko kula da kyau wadanda suke saktar ilimi da imani akwai abubuwan da mutane yake tsorata su su baya tsorata su sai kaga mutun ya shekara 40 45 50 55 da mace daya in an magana yace lissani amma sai kaga dan matashin ustazu shekara 43 44 mata uku kuma yana ma kokarin kara ta hudu in an magana yace ni Allah ne yake kula da ni Allah ta khafu wala ta ni ira ba ta mun gane Allah amma irin ustazan da zaka ga su ma yanzu boko ya dan fara ratsa su sun dan fara jin dadin lera to kuma sai kaga wani suna dan buga lissafi haka a dai dan ba han kula ko ba fa da kai nake ban gaja ba mun gane wannan wala tahzanu haka kuma kada ku yi bakin ciki duk abin da kake jin tsoro in dukiya ka miki ka bar wa ƴaƴanka Allah zai kula masu da wannan dukiya kuma da ba arzikin bawa ai nasa ne ba wani wanda yake arzuta wani inda wani ne yake arzuta wani wani har ya bar duniya ba zai yi kudi ba amma idan kaga wani gawurtaccen mai kudin kana duba sai kaga dangin sa duk talakawa ne iyayensa ma sun bar duniya ba su ma mori dukiyar ta sawa amma shi Allah ya zabe shi ya bashi mun gane wannan wani kuma zaka ganshi ya fito daga gidan wadata daga gidan jin dadi amma tunda iyayen babu yanzu shi ma ya firgice ya rasa komai ashe kowa arzikin sa yake ci a gidan duniya to kaddara ma ka tara dukiya mamakuwa kana jin tsoron in ka mutu yaya makomar dukiyar nan da iyalinka to kawai ka kiyaye dokokin Allah Allah shi zai zama wakilinka akan dukiyar iyayenka wa ammal jidaru fa kana li ghulamayni yatimayni fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha annahuma hujiza bi salahi abihima an ba su kariya an ba dukiyar kariya ne saboda babansu mutumin kirki ne amma an ba mutumin kirki bane ba tun a duniyar sai ka gama tarawa cikin ɗan sakanni wani ya ma wayo ya kwace in ba bai kwace din ba to haka za ta lalace Allah ta'ala ka gare wannan ita ce bishara ta biyu da suka yi musu Allah ta khafu bishara ta farko wala tahzanu bishara ta biyu sannan kuma sai aka yi musu bishara ta uku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna yi muku bishara da aljannan nan da kuka kasance an muku alƙawarinta ba'ana a duniya ba Allah ya ce in kun yi imani zai ba ku aljanna ba to yau rana ce da za ku karɓi certificate ɗin aljanna shi yasa a wancan hadisi da muka karanta na al-Bara ibn Azib annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a ce da rai ɗin ukhruji ayyatuha ruhu tayyiba ila ruhin wa ruhan ki tafi zuwa ga daddaɗar iska mai ƙanshi wa rabbun ghairu ghaddan da kuma ubangijin da ba zai fushi da kai da ke ba kaga aljanna kenan haka kuma a dai shi wannan hadisin na al-Bara ibn Azib annabi yace idan aka gambe wa mu'mini tambaya ayi a kabarinsa Allah zai fada da kabarin madal basar duk inda tsawon idan sa yake gani daga nan idan aka fili ne kana iya ganin kilomita 10 to haka kabarin zai fadada zuwa waɗannan fadin sannan sai Allah ya haskaka kabarin sai Ubangiji ta'ala ya sa a kawo shimfiɗu na jin daɗi sai a shimfiɗa a kabarin sai Allah ta'ala ya sa a buɗe wata ƙofa kana hango wani gawurtaccen gida ga ƙanshi yana gangarowa ta wannan gidan yana dumame kabarin ka in ka buƙaci abincin safe ta nan za a kawo in ka buƙaci na rana ta nan za a kawo in ka buƙaci na dare ta nan za a kawo haka za a kawo bawa a cika masa da waɗannan ni'imomi ɗin dan adam ya leƙa ya gano yanda ake dabdala da walwala a wannan gidan ya ce wa mala'iku to wannan wani gida ne a ce gidanka ne na aljanna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to kun san dan adam da gaggawa wa khulqal insanu ajula to da alaji karam bana sai kawai dan adam ya miƙe ya kai bara zai fada cikin gidan sai mala'iku su ce a dan dakata ai an yi alƙawarin ba wanda zai shiga sai Allah ya tashi kiyama to saboda gaggawa sai kaga dan adam ya daga hannu ya ce rabbi aqimis sa'a ya Allah ta shi kiyamar mana in fada sai kaga wannan shi kasuwancin sa ture zago ke nga saboda yana da tabbaci a hannunsa munafiki da kafiri kuma idan kaga azaba ya ce rabbi la taqimis sa'a sai ya Allah karkata shi kiyamar dan ya san ba za ta yi masa kyau ba mun ga da wannan wannan shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan sai a gaba Allah ya yi musu bishara da abin da ya fi waɗancan abubuwa guda uku. Allah ta'ala ya ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Wannan gabar ayar malamai sun yi maganganu guda biyu a kanta. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana ce ta Allah. Mala'iku sun gama bisharansu shi kuma al'azimu zai yi musu bishara bi a'zamil azami da abin da ya fi komai girma shine kariya da kulawa da Allah ya ba su. Allah zai ce da su nahnu awliya'ukum mu dinnan inji Allah. Kaga daga nan ka san akwai girma da kambamawa da kuranta kai. In ba Allah ba wa zai ce nahnu. Ina fata mun gane wannan. Dan igigi da kai ka zo ka ce nahnu kai aiwa. Dinda dai manyan sarakuna suna iya fadar wannan. Kana sauraron sarakunan Larabawa sai ka ji suna cewa nahnu al-amiru wani. Anta al-amiru wani. Allah shine nahnu. Ina fata mun gane wannan. Allah ta'ala ya ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Mu dinnan mu ne muka jibinci al'amarinku a rayuwar duniya. Ma'ana duk abin da kaga ka samu na ni'imar duniya da bin Allah da kiyaye dokokin Allah taimako ne na Allah. Allah ne ya taimaka maka ka zamanto haka. Wa fil akhirah. Da haka lahira ma da za ku je muna nan mu za mu tare ku mu za mu taimake ku. To wanda ku Allah ya masa bishara cewa da ka karaso ni zan jibinci lamarinka ai kaga ba ya da matsala. Allah ka sa ina ciki. Kai ma da kace amin Allah ya sa kana ciki. Amin. Mun gane wannan. To kaga wannan sai zamanto wannan bishara din ta ma kuwancan zamantowa bishara. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wannan shi ma cikon maganganu ne na mala'iku. Mala'iku za su ci gaba da gaya wa mummunai cewa ai dama a duniya mu muka kasance muna kula da ku mu ne waɗanda muke kai kawo tare da ku haka wa fil akhira lahira ma da za ku je ba ku da matsala kuna tare da mu muna tare da ku za mu ci gaba da kula da ku. Daga nan sai Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da kwaɗaita musu abin nan da ke cikin wannan aljanna da aka yi musu alƙawari nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma a gidan da akwai duk abin da zuciyarku ta yi sha'awa wa lakum fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka nema za ku samu. Wannan ita ce cikar ni'ima a aljanna wanda a duniya babu irinta. A duniya za ka iya yin sha'awar abu kana je kana gani ya fi ƙarfinka don baka da kuɗin siya ko kuma ga kuɗin amma inda kake ba a siyarwa. Ina fata mun gane wannan. Yanzu wanda yake zaune a tsakiyar birnin Abuja in irin ɗan gargajiyan nan ne ya baro irin garuruwan da muka baro sai ya zo Abuja sai ya ji yana sha'awar Tubani. To kaji ma ya ce mai Tubani. To kaga yan Abuja wani sunan Tubanin ma bai sani ba. Sai yana sha'awar Tubani. Yanzu da Allah aka ce ka nemo Tubani a san kana area ta Abuja idan za ka same shi. Ha? To kaga shi bai ma san shi ba. Duk da dai ba ai kuwan karo ba ne.
Yawa ba kan baro ne.
Wan karo ba ne ba za ku san Tubani ba sai ɗan wan kwatan ne ko. An gane wannan? To kaga zai sha'awa amma bai san ina zai same shi ba. Bai san ina zai same shi ba ko irin kulele. Amma ai kun san kulele ko? Eh? Irin alala daban ai kulele daban. Irin na gwangwanin nan. Eh wanda yake wata kumfa-kumfa a sama. A ƙasa yana wani ƙarni-ƙarnin gwangwanin shi kansa wannan wani test ne mai zaman kansa. An gane wannan? To amma a lahira a gidan aljanna wala kun fiha ma tashtahi anfusukum yanzu nan za ka ji kana sha'awar abu to yanzu nan za ka same shi ba inda za a je a ce an rasa shi. Wala kun fiha ma tad'un haka duk abin da kuka nema a kawo muku Allah ta'ala zai tanadan muku da shi. Ina fata mun gano nan zai kamu. Sai Allah ya cike ni'imar ya ce nuzulan. Lafazin nuzulan dinnan wasu da cin malamai suka ce khabar ne na mubtada da aka shafe ta takadirin zancen ai anzalnahu nuzulan. Mu ne wanda muka tsara shi kayan gara. Mana wannan kuma bishara ce da take nuna maka duk irin yanda ka kai da cin abinci mai dadi a duniya aka tsara shi je ka lahira kaga tsarin mala'iku. Ya aiki na gari kaga yanda Allah yake sa mala'iku su girki. Shine nuzulan min ghafurir rahim daga wajen Allah mai gafara mai jin kai. Wannan kuma sai ya koya wa mu'mini tawabu da kaskantar da kai. Da ka tsinci kanka a cikin wannan ni'imar ba kawai iya kwazonka bane ba kadai da dakiyarka a akwai taimakon Allah shi sa yace min ghafurin akwai abubuwan da kai ka san ka aikata su wanda in kai aka ce kai kanka hisabi zaka baka cancanci aljanna ba amma me ya kai ka aljanna shine gafarar al-ghafur gafarar Allah ne gafara Allah ka gafarta ma rahim wanda yake mai jin kai mun ga da wannan daga nan sai ayoyi na gaba
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
daga nan sai ubangiji mai girma dauka ya ci gaba da mana bayani akan matsayi na mummunai waɗanda suka tsaya akan bautar Allah da kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka da kuma yadda da identity na musulunci da kira akan musulunci Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan babu wanda ya kai wannan mafi kyawun zance min ban da'a ila Allah saboda wanda yake kira zuwa ga bautar Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na gari wa qala innani minal muslimin yace kuma ni lallai ina daga cikin musulmai wanda yake da wannan halayyar wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda uku ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi matsayi babu wanda ya kai shi kyakkyawan zance Allah ta'ala a cikin wannan aya ya ambaci abubuwa guda uku ya ce wa man ahsanu qawlan min ban da'a ila Allah babu wanda ya kai wanda yake kira zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka kyakkyawan zance Al-Imam Hassan al-Basri yace abinda ake nufi da man da'a ila Allah shine ai man da'a ila tauhidin Allah wa ta'atihi wa mutumin da yake kira zuwa ga kadaita Allah da bauta yace koya wa mutane yadda za su kiyaye dokokin Allah su wa Allah da'a to wanda yake wannan aikin babu wanda ya kai shi kyakkyawan zance duk wani zancen da zaka ga ba kira bane akan tauhidi ko dadin ji babu ina fata mun gano wannan duk abinda duk aikin da za a koya wa bawa wanda ba da'a bane ga Allah zaka ga babu dadi a cikin sa duk maganar da za a gaya maka ta saban Allah ba ta da dadin ji amma in ka ga ai magana ta yi dadi to ana yi wa bawa zancen ubangijin sa ne anan ne zaka ga yana samun nishadi yana jin dadi haka kuma ana gaya masa yadda zai bauta wa Allah to anan ne zai samu nishadi da jin dadi kuma saboda kyawun waɗannan kalmomi ba inda ake jin kunyar jin su yanzu ba gashi mun kaba kyamara ba muna yi ana sa shi a live kowa yana saurarawa muke jin kunya saboda mafi kyawun zance ake ambata amma da a ce wasu yasassun zantuttuka ake faɗa ko da ɗan adam rashin kunyarsa ta kai ya fada to kai mai kunya ba za ka so ka je shi ba kalle irin fitilar da muke da ita na wayoyi a hannunmu yanzu duk wani mai mutunci da kima da daraja baya iya bude wayarsa sai shi kadai domin a gaban iyayenka kake ko a gaban iyayenka ko a gaban matarka wani abu ko a gaban abokananka na kuddu ba za ka so kana bude waya ka je shi ba kana budewa sai ka ji kalmar baka ta fado sai ka ji kalmar zagi ta fado sai ka ji kalma sai a sassanance ta fado nan da nan shi wanda ya fada da ba ba shi da kunya idan muka sahi fasda ma shi nan yace in mutum baya da kunya shine zai aikata duk abin da ya ga dama kaje mutum yana alfahari yana cewa halifa dan kaina ne ba na jin kunya kowa yanci na ne rayuwa ta ce data ta ce waya ta ce saboda haka ina da right din da in yi abin da na ga dama to wannan tantirin bara kunya kenan in ga wannan amma kai da kake da kunya da ka ji irin waɗannan maganganun sai ka dukka fita daga cikin ayyacinka amma Qur'ani kake saurara fa sai dai kai ta gayyato mutane kana cewa iyalan ku zo an sa Qur'ani zo mu saurara kaga wannan ita ce ahsanu qawlan zancen da yafi kowanne kyawun zance shine Allah ta'ala ya ce min banda'a ila Allah fiye da wanda yake kira zuwa ga Allah al-Imam Hasan al-Basri Allah ya jikansa da rahama yake cewa huwal mu'minu ajaba Allah da'awatahu wa da'a an-nas ila ma ajaba Allah fihi min ta'atihi Allah yana magana ne akan mu'mini wanda ajaba Allah da'awatahu yana karantar da mutane yana da'awa zuwa ga bin Allah kuma Allah ya karbi wannan aikin ya dauka kalmar sa ta shiga ko ina da ina wa da'a an-nas ila ma ajaba Allah fihi min ta'atihi shi ma Allah ta'ala ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga abinda Ubangiji mai girma dauka ya amsa masa na wato ainihin da'awa da kira da da'a da yake kira mutane su akai wa amila salihan sannan kuma wannan ita ce ka'idar da muka faɗa a baya ya zamanto bayan da ka kira mutane zuwa ga Allah to ya zamanto kai ma dan kan gaba ne cikin bin Allah da kiyaye dokokin Allah shi yasa zaka ga Allah ta'ala ya umarci annaba da cewa kunu linnasi imaman ku zamanto shugabanni ga mutane ta fuskar bin Ubangiji mai girma daukaka haka annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayin irin wannan addu'a rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat waj'alna lil muttaqina imama yace ya Allah ka sanya mu shugabanni a cikin masu kiyaye dokokin Ubangiji mai girma daukaka haka Allah ta'ala ya fara ayyuka cikin suratul furqan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu zamanto shugabanni cikin kiyaye dokokin Ubangiji mai girma daukaka wannan shine ma'anar wa 'amila salihan kuma yayi aiki nagari wa qala yace innani minal muslimin wannan shine identity da wasu ba sa iya fada sai kaga mutum yana baya baya a kira shi da suna musulmi lalacewar ta kai lalacewa idan dan iska zai fito ya ce shi dan iska ne kai mutumin kirki mai abun kunya dan ka ce kai mutumin kirki ne saboda haka ka gaya musu su ji da kyau innani minal muslimin ina cikin musulmai ita Bilqis ranar da ta shiga addinin musulunci ranar ta gano cewa babu abinda dan adam zai alfahari da shi a duniya irin musulunci rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin sai sai tace na musulunta tare da sulaymanu lillahi rabbil alamin annabi yusuf alaihi salatu wassalam haka ya ringa addu'a ya allah kashe ni ina musulmi tawaffani musliman wa ajirni bis salihin wannan ita ce addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni in yi kira in tabbatar da mutane akan tauhidi da da'a ga allah in yi gwagwarmaya akai in aikata in koya musu su aikata wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni ya zamanto ni ne farkon musulmi to haka a cikin musuluncin babu laifi dan ka faɗa abinda ka fahimta na musulunci to wani ma wani ake cewa me gora ma ya tala ko kuma a ce
wani ma ya
a'a ba wannan ba wai tar magana da na so ta gudu ina fata mun gane wannan waye mai gishiri ma yace ayunuso balle mai doya mun gane mun ga to kaji ayan Hausawa sun tafi ba saboda haka wani ma wanda baya da kyakkyawar aqida ya fito yace shi shine wani kai kuma sai ka ji kunya cewa kai ahlus sunna ne ai ba wani abu kan mage ya waye da ne aka ringa barazana ya ce ai in kafa da Allah ce kai kafiri ne ko mu gumbawa ko waye da sauran su yanzu to ai lokaci ne na yanci idan har mabarnata za su ce suna da yancin barna ban ga dalilin da zai sa in ce ni ba dan izala bane mun gane wannan yanzu wannan lokacin ya wuce eh da ne ake dan bobowewa haka ni kuma Allah ya sani ban taba koyewa ba eh ko a gidan mu da na taso da ma ni suna na dan izala haka ake ta gogormaya to a san ka a san aikin ka wadan aya wasu da cin malamai kamar Abdullah ibn Sirin da Imam Suddi a cikin littafin sa na tafsiri da Abdullah ibn Zaid ibn Aslam suka ce tana magana ne akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake magana akan sa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah lokacin da kafirai suke sukar Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin maganganun da yake fada na abautawa Allah shine Allah ya bashi kariya yace ai fa babu wanda ya kai manzon Allah kyawun magana saboda shi da'a ila Allah kullun kira yake abautawa Allah ko kuma kuna kira abautawa maka wa amila salihan kullun aiki na gari yake aikatawa kuma yana kiran ku ku yi aiki na gari wa qala innani minal muslimin kuma kode yaushe yana gaya muku cewa innani minal muslimin ni ina cikin musulmai waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah Allah ta'ala ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da dai kyakkyawan abu ba zai taba zamantowa daidai da mummuna ba bambancin dake tsakanin su yafi bambancin dake tsakanin sama da ƙasa duk inda kyakkyawan abu yake zaka ga shine madaukaki duk inda mummunan abu yake zaka ga shine makaskantacci walakantacci shine ma'anar wala tasawil hasanatu wala sawiya kyakkyawan abu ba zai taba zamantowa daidai da mummunan abu ba idan aka ce alhasana wasu daga cikin malamai suka ce shine allati yardallahu biha wa yusibu alaiha duk abinda idan bawa ya aikata shi ko ya fade shi zai samu yardar Allah kuma Allah zai bashi lada akai wannan shi ake kira da suna alhasana in aka ce as-sayyi'a kuma allati yukrihuha Allah wa yu'aqibu alaiha shine duk abinda idan dan adam ya aikata Allah baya so kuma in ya aikata Allah zai bashi zunubi akai to wannan shi ake kira da suna as-sayyi'a wannan shine ma'aunin da ake gane alhasana da as-sayyi'a to daga nan ne sai kofofin alhasana su ta buduwa kana ta bugawa kanka misalai ai abu kaza alhasana ne yanzu dan Allah wanda yake karatun alqur'ani zaka kwatanta shi da wanda yake waka ai ba zai taba zaman shi wari da wala tasawil hasanatu wala sayyi'a ina fata mun gane wannan yanzu dan Allah wanda yake mu'mini mai kiran sallah a masallaci wanda yake tsaye da sallah akan lokaci zaka hada shi da mai wanke-wanken gidan karuwai ai wala tasawil hasanatu wala sayyi'a yanzu dan Allah matar da take gidan miji tana da'a ga Allah tana da'a ga mijinta ta kiyaye mutuncin kanta ta tsare mutuncin aure ta haifi ƴaƴa gashi sun bazu a makarantu wasu sun haddace alqur'ani wasu sun yi digiri wasu sun yi yanzu dan Allah wannan matar zaka kwatanta ta da yar balaja'u da take karbar umarnin miji ta tafi tana karbar umarnin da ran tafi na'am wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ina fata mun gane abinda ya gagari dan adam ya san ba zai same shi ba ko ba zai zo masa yanda yake so ba to babu abinda zai ya huce takaici illa ya zagi wannan abu ina fata mun gane wannan alama ce ta butulci ina fata mun gane domin mai maganar inda a ce a kwararo aka tsince ta a kwali an tsaye da ita an wullar da ita a bakin bola to shi ke ai ba ta ma ita ta fito ta zagi aure ba ai auren ne don yau take ganin cewa tana da yancin ta taba aure mun gane wannan to zo da ka wala tastawil hasanatu wala sayyi'a matar da take zauna a ɗakin mijinta ta ji a ranta cewa aure na farko suturar ɗan adam ce aure sunna ce ta Ubangiji ta'ala tun da ya halicci ɗan adam ya halicci annabi adam alayhi salam Allah ya kaddara cewa namiji ba zai rayu ba sai da mace take aka halittowa annabi adam abokiyar zama ita ce Hawwa'u da ita suka rayu a cikin aljanna da ita suka rayu a duniya wannan aure sunnar Allah ce sunnar auna Allah ce alkauniya sannan Allah ta'ala ya taban annabawa matsayin su na ma'aurata sannan Allah ya gaya wa maza cewa matan nan amana ce ta Allah ba ma amana ce ta iyaye ba a hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istasu bin nisa'i khaira ku kyautata wa mata ya ku maza فإنكم أخذتموهن بأمانة الله أمانة الله تتساءك أوكي ما كان أكبر واستحللتم فروجهن بكلمة الله kuka halatta al'aurorin su da kalmar Allah saboda Allah ya sa muku doka kun biya sadaki sannan suka zama tauna to kaga duk abin yana komawa zuwa ga umurnin Allah saboda haka idan mace ta je gidan miji wai dan Allah miji take bi ko Allah Allah take bi domin a nan ne ake samun aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana takalifat din da yake kan mace ba su da yawa ayyukan da za ta yi ta baro aljanna ba yana da yawa cikin sauki za ta iya fara aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sallati al-ma'asu خمسها وصامت شعرها وأضاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها شكي نفع ما تتكي عليه صلى الله عليه وسلم هذا النبي يقول كونا فلا بأنبتها وصامت شعرها تأذم وتنسنى رمضانا كو أذم اللي تنند على عميز دنارانا آشورا دتاسوا دنارانا عرفا ماذا لا بأنبتها ما تبع وأضاعت بعلها tabu mijinta yanzu nan cewa tabu mijinta umarnin Allah ne ko umarnin mijin tabu mijinta inda Allah ne ya bata umarni yace tabu mijinta fa salihatu qanitatun ay mudhi'atun li rabbihinna wa mudhi'atun li azwajihinna Allah ta'ala yace mata na gari su ne masu bin Allah masu bin mazaje sannan sai yace wa hafizat farjaha ta kiyaye al'aurata dakhalat jannata rabbaha kai tsaye tana da garantin shiga aljanna kai tsaye tana da garantin shiga aljanna mun gane wannan to saboda haka wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah duk inda kyakkyawa yake ba zai taba zamantowa daidai da mummuna ba Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsan ka ingije mummunan da aka yi maka billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyawu wannan kuma muqami ne na mummunai wannan kuma wata kyakkyawar dabi'a ce ubangiji ta'ala yake koya wa dan adam dole rayuwa sai an bata maka sai an muguna maka sai an cutar da kai sai an zalunce ka sai an tauye maka haƙƙi to abinda ake so ka kai martaba ta manyan bayin Allah shine wanda ya munana maka din nan ba wai ka iya yafe masa ba wai kawai ka kau da kai ba a'a idfa billati hiya hasan shi ya maka mummuna kai kuma nemo abin da yafi komai kyau kai masa a ga wannan taklifi ne mai girma shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala ya ce ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim wanda yana daga cikin halayyar da tarihi ya rawaito akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi Abdullahi dan Amr dan A aka ce kai kafin ka shiga musulunci dama cikakken malami ne da ya karanta littafin al-Tawrat ya karanta littafin Injila shin an taba samun sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin al-Tawrat ko Injila kai ka karanta yace wallahi innahu lamawsufun fi at-Tawrat ka wasfihi fi al-Qur'an yace yadda kuka ga Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al-Qur'ani haka ya wasafa shi a cikin littafin al-Tawrat to daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Amr dan As yace a cikin littafin al-Tawrat mun karanta annabin ƙarshen zamani la yadfu as-sayyi'ata bis-sayyi'a in an masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yasfa abinda annabi yake sai afu ai kau da kai ya yafe kai ƙarshe ma ba wai ya yafe din ba sai ma ya maka kyauta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafe akan abin hawansa a tsakiyar daji da shi da wasu sahabbai yan kadan ba su wuce biyu ko uku ba sai ga wani mutumin kauye ya ceto a guje ya zo ya shako Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta baya har sai da tufafin Annabi kun san lokacin izar ne da rida mayafi ne to har sai da mayafin da Annabi ya lullube jikinsa ya shafi a wuyan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kai kana ganin wannan ka san ai rigima ce ta kawo shi to ba fa rigima ya zo yi ba wai bara ya zo yi wai bara ya zo yi annabi yana juyowa yace masa wata me kake so yace na zo ne ka bani cikin dukiyar Allah da take wajen ka dan na san ba dukiyar ka bace dukiyar Allah ce Allah Allah ya bude salkarsa aka ebo kudi aka danna masa yace to na gode ya kara gaba ira mata mun gane wannan wani balaraban kauye haka yake to ana tsakiyar mutane kawai yazo babban gaje wanda zai babban gaje yazo a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai kuma me ya kawo ka yace kawai ni na dai an ce kana kyauta ne ni ba musulincin ka nazo karba ba ba karatun ka nazo ji ba kawai dumbuji ka bani rabo na in tafi yace to kai kuma me ka shahara da shi kana yace ni makiwacin dabbobi ne manzo Allah yace ku bashi garke daya akuya 100 manzo Allah yace a bashi yace duk wannan ni kadai manzo Allah yace ku kara mai 100 kafin ya rufe baki manzo Allah yace ku kara masa 100 yan kada garke uku akuya 300 ai yana zuwa bakin garin su sai zama malamin da'awa ya rinka cewa ayyuhan nas aslimu udkhulu ila alislam fa inna muhammadan yu'ti a'ma la yakhsha al-fatiha wal fatiha mutane ku zo ku shiga musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautar mutumin da baya jin tsoron rashi baya jin tsoron talauci shi abin da ya kace musulunci kuna sane da umama ibn usal wani dagacin kauye a gefen Madina manzo Allah ya aika masa dan jakada akan ya shiga addinin musulunci in ma ba zai shiga ba a samu yarjejeniyar zaman lafiya dan dama sakon kenan a wannan lokacin ko dai ka musulunta ka zama mumun zaman kai in kuma ba za ka musulunta ba to muna so a yarjejeniyar zaman lafiya kai baka cuce mu ba mu ba mu cuce ka to duka din bai amsa ba na farko bai shiga musuluncin ba bai yadda da yarjejeniyar zaman lafiyar ba abin da yake ma nuna bai yadda da yarjejeniyar zaman lafiya ba shine sai ya kashe dan aikan Annabi wanda a doka kin talatala ba wai dokar yanzu ba duk inda aka ce ga safir ambassador an tura shi wata kasa an tura shi wajen wani sarki to haƙƙin wannan ne a kare masa ransa da mutuncin sa a bashi escort da zai dare shi har garin su dan taba dan aikin shugaba yana iya rike ta duniya ta tashi da yaki duk dan aike yana da wannan haƙƙin na a bashi wannan kariya shi yasa kaga annabawan Allah duk abinda za a yi musu Allah yana kawo da kai amma daga ranar da al'umma suka ce za su taba annabin Allah to a ranar sai Allah ya dauki mataki duk irin shakkiyancin Fir'auna da rashin mutuncin da ya ringa yawa annabi Musa da banu Isra'il shekara da shekaru Allah bai dauki mataki akan sa ba amma daga ranar da Fir'auna yace kai na gaji da annabi Musa bari in kashe shi sai Allah yace ha to kuma anan ne baka isa ba fa arada an yastafizhum min al-ard fa asradnahu wa man ma'ahu jami'a lokacin da yake ji ya cika ya tubbata ya tashi zai kawar da annabi Musa daga cikin duniya ya kashe shi Allah yake sai muka tsallakar da annabi Musa shi sai muka dimiyar da shi muka shiga cikin tunaninsa muka nuna masa bai isa ba muka kawo ƙarshen mulkin sa a wulakance domin ku kallafa Fir'auna fa shine shugaban garin Misra wanda yake tumbatsa yake bada labari alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ba haka yake faɗa ba ya san Misra ya san dukkanin gefanta ya san kofofin shiganta ya san kofofin fitarta iyayensa da kakanninsa duk sun yi mulki a Misra sun san kogin Nilu ko irin tsafacen su ba su taba ji a tarihi cewa kogin Nilu ya daskare ya zamanto dutsen da ake wucewa ba to amma da yake Fir'auna shashasha ne kawai ya biyo annabi Musa aka zo kogin Nilu ya dare ya daskare kare ya zamanto kamar hanyar duwatsu guda biyu fansalaba fakana kullu firqin kafrul azim kai a matsayin ka na gwamnan gari kai a matsayin ka na shugaban gari ba fa kai ka bada project din ba ba wani kamfani da yazo ya nemi cewa ba ni kwangila din maka hanya a kogin Nilu balle kace aikin ka ne haka kurin ka ga aiki irin wannan kuma mutumin nan kun buga da shi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba duk sanda kuka kara da annabi Musa kai ne wulakantacce kuma amma da yake Fir'auna dole ne har yau bai dauki izina ba har yau bai saduda ba har yau bai yadda da cewa annabi Musa ya fi karfinsa ba sannan gashi irin bakar addu'a da Fir'auna ya maka inda Fir'auna annabi Musa ya maka inda Fir'auna yana da hankali ai da yayi la'akari da addu'ar annabi Musa da yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana aghmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim akwai wani annabi da ya taba addu'ar sa kasa haka kudu to duk fir'auna bai la'akari da wannan ba kawai ya ga annabi Musa ya bi shi ma sai ya afka ba haushe kuma yace in wani ya rawa aka bashi kudi wani in yayi duka zai ci to shi Fir'auna ba ma da kuwa ya ba mutuwa ya kawai da yake ba gida ne ya ga hanya kawai sai fada ashe mahalakarsa ce to kun ga haka Allah yake kare annabawa saboda jakada ba a taba shi annabawa jakadun Allah ne a bankasa to amma shi Umama ibn Affan haka ya kama jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi to daga nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi declaring din sa wanted yace duk inda yake in an ganshi a kawo shi hayyan aw mayitan sahihan am faqima da rai ko ba rai da lafiya ko ba lafiya ko a ICU yake intensive care unit a je a sunkuto shi a kowane asibiti aka ji labarin an yi admitting din sa a je a sunkuto shi a kawo shi wata rana ya fito ran gadi aka samu su ɗan sunkuru daga cikin sahabbai suka tuntumo shi suka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gurfanar da shi aka daure shi a durkar masallaci manzala bai ce masa komai ba in ya fito ya zauna da mutane ya ba da sallah aka karantar wannan ya zo a ji bukatar sa wannan ya zo ya musulunta har kwana uku kullum manzala ya idan da sallah zai shiga gida kawai wanda yake ce masa su mama kai ne fa kai mana abin nan da kai mana ko sai manzala ya kofa ya shiga gida a rana ta uku manzala ya ce to yanzu ga kotu kotun takaci kai ne alkali kuma kai ne mai laifi yankewa kanka da kanka hukunci me kake tunanin zan maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya sai ya ce ya baikin Allah in ka kashe ni wannan adalci ne domin abinda ne maka ya cancanta duk wanda ya aikata shi a kashe shi in kuma ka sake ni irin kyakkyawar ɗabi'ar ka da na gani a waɗannan kwanaki uku guda uku ba abin mamaki bane za ka iya haka ka buga haka sai manzala ya ce to ku sake shi yadda ba abin latihi ya ahsan duk wanda ya munana maka ne muka ije wannan munanawar da abin da yake mafi kyawu ana sakinsa ya bar ganuwar Madina ya ce kai ni fa zan yi gwari sai kawai dokowar ba sai gashi ya dawo manzala ya ce me ya dawo da kai ya ce ji'tu ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah ya zo ne ya shiga musulunci haka da ya tara ƴan uwansa Quraishawa sallallahu alaihi wa sallama a hajjatul wada'i abul fathi ga su gurfane a gaban sa ya kalle su ya ce ma za ta bunnuna anni fa'ilun bikum kun ga dai irin abin da muka yi da ku shekara 13 ƙazafi na baki ba wanda muka yi min ba cutarwa ba irin wanda muka yi min ba kurata daga gare ku kai ba irin makircin da muka yi min ba yau kuma ga mulki da hannuna maka ta datawa me kuke tsammanin zan yi muku sai suka ce khairan akhun karim wa bi akhin karim abinda za ka yi mana sai alkhairi ba abinda za ka yi mana sai alkhairi akhun karim dan uwa mai karamci baban ka ma dama haka ya rayu a cikin mu mai karamci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ba abinda zan ce muku sai irin abinda Annabi Yusuf ya ga dan uwansa la tafriba alaikum alyawm daga yau ba wani matsala tsakanina da ku na yafe muku komai ya zo ƙarshe shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhabu wa antum tulqa shikenan ku tafi antum tulqa kudin nan yanzu sakakku ne babu wani matsala a tare da to kaga Annabi Yusuf shi ma haka ya ga ƴan uwansa la tafriba alaikum alyawm yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta mu antum tulqa manzala ce ku tafi ku talakawa ne wato ku sakakku ne wasu suka ce daga nan ne aka samu kalmar talaka mun gano wannan yasa ku da nace ku talakawa ne Allah ta race fa idan lafi bai da kawai da bu adawatin a lokacin ne zaka ga wanda akwai gaba da ke yi a tsakaninka da shi ka annahu waliyun amin zai zaman to kamar majibincin al'amarin ka abokin ka na kud da kud dan duk wanda kai wa wannan bayan ya muna na maka to ka riga ka da Allah wannan waya din ka annahu waliyun amin zai zaman to kamar abokin ka na kud da kud Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ba wanda zai samu wannan sai wanda suka zama to sun yi hakuri wa ma yulqaha illa muhabbin azim ba wanda yake iya haduwa da wannan sai masu babban girma lokaci ya ce ya cinye dan haka a sati na gaba za mu ƙara maimaita wannan ayar sai mu bayani akan wannan gaba ta wa ma yulqaha fa idan allazi bainaka wa bainahu adawatun fa innahu waliyyun amin وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أبدا مكفر أجري ألا تعالى كبار لنا وأن مكفر كل كوتك من هرشي وبنجري تعالى كيفي منا كما إن نفر أعزم جيشي يا عيانا ما لدينا ما ليوسف كان أمو إن يرزي بيسا نبتاني فجزاكم الله خيرا فليتفضل الشيخ مشكورا معجورا معززا مكرما.